بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Litinin ce da daidai da 15 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 15 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 22 daga cikin jirangiyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke yi daga Umdatut Tafsir an Al-Hafiz Ibn Kathir. Har yanzu muna kan fassarar Suratul Fatiha, a inda muke tattaunawa dangane da aya ta 5 wadda Allah madaukakin sarki ya koyar da mu ya kuma ladabtar da mu akan a cikin sallah mu rinka mai da al'amari gare shi baki daya da cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayan da muka tattauna muka ji cewa wannan aya ita ce matakin farko a cikin suratul Fatiha wadda bayan yabo da kaiwa Allah da kirari da kaiwa Allah sai kuma al'amarin ya dauki salo, sai ka tabbatar da ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai, kamar yadda kuma ka tabbatar da cewa ba wani wanda ka dogara da shi wajen ya taimake ka ko ya sa maka hannu a cikin al'amura sai shi Allah din. Akwai wata mas'ala mai matukar muhimmanci wadda kullun jama'a suke tambaya akan ta, aka tashi dangane da irin wannan. In kana karanta Al-Qur'ani sai ka ji Allah yana cewa inna nahnu, gashi kuma Allah madaukakin sarki guda daya ne. Har ya kai Kiristoci waɗanda suke ƙoƙarin kullun su tabbatar da cewa Allah ba ɗaya bane, waɗanda suka ɗan iya larabci sai ce to ai a cikin Al-Qur'anin ku gashi Allah yana cewa inna nahnu, wannan yana nuna shi kanshi Allah ba guda ɗaya bane. To mas'ala ta biyu kuma wadda take makamanciyar wannan ita ce, sai kuma ka ji kai kuma bawa da kake kai kadai, kai ma an ka zo irin wannan wuri kana cewa iyyaka na'budu, gashi kai kadai ne kake sallah, ko kana shafa'i da wutri a daki, ko kana sallar nafila, ko sallar farilla ta kama ka, ko kai kadai kake karatun Al-Qur'ani, sai ka ji kana cewa iyyaka na'budu, to kai dawa. To wannan mas'alar insha Allahu ta'ala ita ce zamu tattauna a yau, amma ita ta farko a takaice amsar ta shine sai wanda ya san al'adun Larabawa da yadda Larabawa suke magana shine zai fahimci irin wannan. Hausawa ma da yawa suna da al'ada irin wannan, idan babban mutum ya zo yana magana shi kadai ne, amma sai ka je yana cewa mu muka yi kaza, shi dawa, shi kadai ne akan wannan kujera, shi kadai ne akan wannan mukami. To in ya zama mutum yana iya fadin wannan kalma tare da cewa shi kadai ne, amma ya mai da kanshi jam'i, to ina ga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wannan al'ada ce ta Larabawa kawai, kamar yadda nake cewa shi yasa asalin wannan Al-Qur'ani ba za ka taɓa fahimta shi ba sai ka koma ka karanta yaren da shi Al-Qur'anin ya sauka. Shi kuma yare yakan bambanta da gwargwadon bambanta zamani, da gwargwadon irin yadda waɗannan ƙabilu suka samu makwabta da ke kusa da su ko makamantan haka. Yanzu misali, idan kai ba Fulatani ne ko ba Barbare ne ko Bayarabe ne ko Banife ne, kake zaune a nan Zaria ko kake zaune a cikin garin Kano ko Sokoto inda zallar Hausa ake, ran da dukka koma cikin danginka Nufawa ko Fulani ko Bari-bari ko waɗanne iri, in kana yaran sai su ji cewa akwai abubuwan da baka faɗin su daidai, wasu abubuwan baka fahimtar su da kyau saboda zamanka da Hausawa yana rage ƙarfin wancan yaran naka na asali, su kuma zaman su isu a can garurukan su yana sa suna jin yaran ƙwarai da gaske. Larabci ya rinka juyawa, an rinka samun tatawur a cikin harshen Larabci, don haka a Larabawan yau kaf din su babu Larabawan da ke yin yaren Larabci da ɗanɗanan shi irin yadda Qur'ani ya sauka. Ba don kuma ba, saboda irin halin juyin juye hali da suka samu kansu. Misali, Larabawan ƙasar Masar asalin su da kake jin su ma ba Larabawa bane, babu Balarabe ko ƙwaya ɗaya a Misra, dukkansu wasu ƙabilu ne suka rikide suka zama Larabawa saboda shigar Larabawa da addinin Musulunci a cikinsu. In ba haka ba, asalin su Kibbawa ne, dangin Fir'auna. Sa'annan sai Banu Isra'ila da suka zo suka zauna tare da su, sune dangin Annabi Musa, aya dangin Annabi Yusuf. To daga baya a zamanin addinin Musulunci bayan yayi nisa ma shine zamanin Sayyidina Umar, sannan Larabawa suka fara shiga kasashen Misra. To a wannan lokaci ne Larabci ya fara shiga, amma kasantuwar addinin musulunci ya karbu a kasar Masar a lokaci guda, sai ya zama kafin ka tafi da nisa sai ga ainihin musulunci ya mamaye waɗannan mutane. Sai aka waye gari, Larabci ya mamaye su, addinin musulunci ya mamaye su, amma asalin kasar Masar in ka cire bautar gunki da suke yi, to mafi yawancin su kiristoci ne. To daga baya ne addini ya zo ya ratsa su. To da suka kasance kuma sun karbi harshen Larabci a cikin addinin musulunci, saboda asalin waɗancan yarurruka nasu, sai ya zama har yanzu Balaraban Misra idan yana Larabci, wasu abubuwa suna bayyana waɗanda zaka ga yana yi aka fi yadda Larabcin Qur'ani yake. Har wani Balaraban zai zama alaramma ne, amma yazo yana karatun Alqur'ani, sai kaga irin wannan yana faruwa. Sai ga fil jumla wa fil jumlati anna hasil al kalami kaza wa kaza, sai kaji ya ce wa fil gumla, gumla jumla, sai ya ce mata gumla. Jamal Abdul Nasir sai ya ce gamal. To in kuma ka rubuta ga din ko, sai kuma ya ce mata ja. Dan haka duk yadda zaka yi da shi sai ya bauɗe. In ka ce Abubakar Mahamudu Gumi ka sa ga, sai ya ce Jumi. In ka ce to bari ka sa judin, kana sa judin kuma sai ya ce Gumi. Ko kun fahimta jama'a? Har Samir da yake malami da yake farfesa a cikin harshen Larabci da hadisi, sai da na taɓa ce mishi amma kai ma kana irin na danginka, sai ya ce a shi baya yi. Kuma muna zaune muna magana a masallacin Annabi, sai nace kaji ya kama ka kai ce wa fil gumla. Wai ashe ina calculating harufan shi ne, nake tun daga ran da kai musu ne shine na sa kunne, sai na ji ba yadda za a ce iyayenka zage zage ne kuma kace wai baka zazzaganci, da zai yiwu ba zai yiwu ba. To kawai dai wayo ne da irin na dan adam dai abin nan. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka gaskiyar lamari a al'adar Laraba jama'a, Balarabe shi kadai yake magana yakan yi irin haka. Ko kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai mala yace fa in qila fa ma ma'nan nuni fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan nun guda da tazo tana cewa na'budu, kai kadai muke bautawa, kuma kai kadai muke neman taimako. To mu da suwa? Malan yace fa in kanat lil jam'i fadda'i wahid. Kaga dai in ka ce nun guda ce ta jam'i, ta gayya, ta jama'a ce masu yawa, to ai me yin addu'a shi kadai ne? Wa in kanat lit-ta'zim, idan kuma dan girmamawa ce, dan mutun yana bugun kirji yana cewa mu, sai mala yace fala tunasibu hadhal maqam, bata dace da wannan wurin ba. Dan wurin addu'a ne, wurin addu'a wurin roko, kana nuna kai wata tsiya ne, kazo ka ce to mai martaba mun zo wurin ka ne domin ka aure mana da yakka, zaka faɗi haka kai kadai fa? Kaga ba zaka faɗi haka ba. Dan haka duk inda ka je roƙon alfarma kana maida kanka kai ɗaya ne, kai ƙarami ne, kai kaza. To shine malam yake so ya nuna mana, inda zaka ce wannan nun guda ta na'budu da nasta'inu, idan ka ce ta jam'i ce, to mutun shi kadai yake fadin ta. In kuma ka ce ta nuna isa ce, to ai wannan wurin bata dace ba, domin ina zaka nuna isa a inda ka zo roƙon alfarma? Waqad ujiba, malam yace an ba da ansa bi annal murada min zalika al-ikhbaru an jinsi al-ibadi wal-musalli fardun minhum. Mala yace malamai suka bada ansa da cewa ai abinda ake nufi da haka shine bada labari ne na jinsin masu ibada, ma'ana ba ni kadai ne a irin wannan ibadar ba, ba sallah ce nake yi ni kadai yanzu ba. To shine da nake cewa iyyaka na'budu, wato ya Allah kai kadai muke yi wa irin wannan ibadar, dan haka ni ba ni kadai bane a irin wannan ibadar. Sai ya ce wal musalli fardun minhum, dan haka shi mai yin sallar a yanzu ɗaya ne daga cikin wannan jama'a waɗanda suke irin wannan ibada ta sallah. Wala siyama in kana fi jama'atin aw imamuhum, musamman ma in ya kasance shi din nan yana cikin jama'a ne. Kaga in yana fadin iyyaka na'budu ta yi daidai, idan kuma limami ne shi kaga nan ma ta yi daidai. Fa akhbara an nafsihi, dan haka sai zan ya bada labari game da kanshi kenan. Wa an ikhwanihi almu'minina, kuma ya bada labari game da ƴan uwan shi mu'minai. Bil ibada, dangane da wannan ibada wadda suke yi, allati khuliqu li ajliha, wadda dan ita aka halicce su. na fatan kun fahimci amsar da malamai suka bayar, ko kun fahimta jama'a? Malamai sukan zauna su rubuta littattafai fa dan amsa matsaloli irin waɗannan a cikin Al-Qur'ani. Misali al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi yana da littafi al-Qanun minni al-Kitab al-Qanun, mana yana kanunut ta'wil, dokoki dangane da ma'anoni na Al-Qur'ani. Tashar al-Jazira, na'am tashar al-Jazira ko tashar Iqra al-Fada'iyya, tashar Iqra al-Fada'iyya dake Jidda, akwai wani babban malami da take daukowa daga ainihin kasar Masar duk abin da ya shafi daga kasar Suriya, duk abin da ya shafi matsaloli na Al-Qur'ani. Zaka ga ya zauna, sai ma ka ce ma Bature ne, don sai ka ganshi da kot din shi yake zama, ba silin gemu ko kwaya ɗaya ma a fuskar shi, amma kuma mahaddaci ne, masani game da Qur'ani. Sai ka ji an bugo waya, sai ka ji an turo fax, sai a turo email, a ce to me yasa a wuri kaza Allah ya ce kaza, a wuri kaza kuma me yasa Allah ya ce kaza. In ya dan kalli sama haka ko second biyu second uku, kawai sai ka ji an so shi na zubowa. Ina fata an gane. Misali a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ya ce wa annabi baka shiryar da wanda ka so, Allah ke shiryar da wanda yake so. Wani wuri kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya. Yanzu yaya waɗannan al'amura zaka dube su? Can an ce baya shiryarwa, nan an ce yana shiryarwa. To shine malamai sukan yi rubuce-rubuce dangane da amsa ire-iren waɗannan, wato ba tufka da warwara ce a cikin Al-Qur'ani ba. A'a, Al-Qur'ani baki ɗayan shi tafiya ɗaya ce, baya kon gaba kon baya, baya tufka da warwara. Amma matsalar ita ce gazawarka game da sanin shari'ar musulunci ko gazawarka game da sanin larabci. Shi yasa kaga ire-iren waɗannan tambayoyin sahabbai ba su rinka yin su ba, dan Qur'anin ya sauka ne da me, da yaran su. Ko kun fahimta? To kasantuwar da yaran su ya sauka da al'adu irin nasu, dan haka mafi yawancin ayoyin Al-Qur'ani ko da sun zo da salam magana suna iya fahimta. Yanzu misali, ko da kana jin Hausa amma ba a ƙasa Hausa ka koyi Hausar ka ba, akwai abubuwan da randa ka shigo ƙasa Hausa sai kaga an ba da kai, sai kaji an ce maka ha ha, kai ma sai ka ce ha, sai maka dariya. Saboda me? Kana jin Hausa, ka haɗu da Hausawa a Fatakwal ko a Legas ko a Enugu, kun zauna ka koyi Hausa, amma saboda baka rayu cikin al'adun ƙasar Hausa ba, sai ka waye gari wasu abubuwan baka iya fahimtar su. Ko kun fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To don haka dai malam yake cewa asalin amsa dangane da wannan shine, wato kana bada labarin cewa ku irin ku dake wannan ibada ta sallah, ko da yake yanzu kai kadai ne, to kuna da yawa, dan haka kuma dukkan ku kuna yin wannan ibada ne ga Allah, kuma irin ku dake neman bukata a wurin Allah kuna nan da yawa, ko da yake a yanzu kai kadai ne. Sai malam yace musamman ma in a cikin sallar jami'i ne ko limami, dan haka sai zan mutun ya bada labari kenan dangane da kanshi da ƴan uwan shi akan irin wannan ibada wadda dan su aka halicce su su yi ta. Wa tawassata lahum bi khairin, sannan kuma shi wannan bawa dan uwa da yake sallah shi kadai yanzu sai ya shiga tsaka-tsaki da alkhairi, ma'ana shi yana tsakanin su, yana tsakanin Ubangiji, yana bada labari a madadin su a wurin Allah madaukakin sarki. Wa minhum man qala, amma wasu malamai cewa suka yi yajuzu an takuna litta'zim, wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da kake cewa mu muke bauta ma muna neman taimakonka, wasu malamai suka ce a ta iya yiwa kuma ta zama ta ainihin wato ji da kai ce, ta girmama kai ce. Ka annal abda qila lahu idza kunta fil ibadati fa anta sharifun wajahuka arid, kamar ana cewa bawan ne idan ka kasance kai kadai ne a wajen ibada, to kasancewa kai mai daraja ne, kuma wajahuka kimarka daukakakka mutuncinka arid yana da girma. To dan haka fa qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, in ka tashi magana karka ce iyyaka a'budu, wato duk sanda kake cikin ibada to kai babban mutum ne, kai mai girma ne, karka rinka magana ta irin mutane daidaiku, sai kai magana irin ta jama'a masu girma. Wa idza kunta kharijal ibada, amma kuma kamar ana ce mishi ne in kana wajen ibada to fala taqul nahnu, karka ce mu, wala fa'alna, karka ce mun aikata kaza, walau kunta fi mi'ati alfin aw alfi alfin, koda kana cikin mutane 100,000 ne ko kana cikin mutane miliyan guda, li ihtiyajil jami'i ila Allah azza wa jalla, saboda me? Saboda dukkanin su suna da buƙatuwa zuwa ga Allah, dan haka kowa sai ka bashi ya fada, idan ba a wajen sallah bane. Amma an a wajen sallah ne to kai babba ne, ka dauka ku da wannan ibada, dan haka zaka iya fadin haka. Wa minhum man qala, wasu malaman kuma suka ce ai iyyaka na'budu dinnan alfafa alfafu fit tawadu min iyyaka a'budu, idan ka zo ka ce kai kadai nake bautawa da kuma kai kadai muke bautawa, a wajen bayani da wajen ladabi aka ce ka kawo tare da jam'i yafi, dan ka nuna ba kai kadai ne bawan Allah ba, kuna da yawa masu bukata, masu bautawa Allah. Ko kun fahimta? Wato duk malamai na kokarin fassara menene mafita dangane da wannan, domin akwai inda jam'i yake kawo tausasawa. Misali jama'a, yanzu in ka hadu da sirikinka ko wani babba da kake ganin girman shi, sai kaga yana da wahala ka rinka magana da shi da dhamiri na muhatab kai tsaye a matsayin mufradi. Zaka hadu da shi ka ce mishi a ka fito, sai dai ka ce a kun fito. To lokacin da kake cewa kun fito din nan, shi da wa? Shi kadai ne. Amma huwa alqaf, yafi tausasawa, yafi ladabi. Ko kun fahimta? To haka kai ma za ka yi magana a wurin wani dangane da kanka. To wasu malaman wannan fassara suka kawo, lima fi salimin ta'zim nafsihi, ko lima fi sani, haka ne, min ta'zim nafsihi, min ta'zim nafsihi, naka yace min ta'zimihi, min ta'zim nafsihi man ja'alahu nafsahu wahdahu ahlan lil ibadati li ibadati Allah ta'ala alladhi la yastati'u ahadun an ya'budahu haqqa ibadatihi. Yace saboda asalin fadin cewa iyyaka a'budu ita ce magana ta biyu din. Yace to a cikin ta akwai ainihin wato mutum kamar yana girmama kanshi ne shi kadai a gaban wanda yake ya sanya shi ya bauta mishi. Amma ka ce iyyaka na'budu, wato yanzu in ma girman ne ka tattaro har da wasu ba kai kadai ba. Wala yusni alaihi kama yaliqu bihi, sai ya zama kenan a irin wannan hali mutumin da zai tsayu yana cewa iyyaka a'budu, to be yabawa Allah ba kamar yadda ya dace. Wal ibadatu, ita kuwa ibada, maqamun azimun, matsayi ne mai girma, yashrafu bihi al'abdu lintisabihi ila janabillahi ta'ala, matsayi ne mai girma ita ibada, wadda take bawa yana daukakuwa da yinta saboda ya koma ta bangaren Allah madaukakin sarki. Wato annan Ibnu Kasirin yayi mana irin dabi'ar da malamai sukan yi ne, in aka tashi dangane da amsa wata matsala sai a kawo ra'ayoyin malamai, sai kaji an yi wata magana, sai ka gama gamsuwa, sai kuma kaji wani yayi ya warware wannan akasinta, to yanzu ya rage. Ko dai Ibnu Kasirin ya zaban maka wacce ce ingantacciya wadda anan bai yi ba, sai dai da ishara, ko kuma ya barka kai ka zaba wa kanka. A isharance a fakaice Imamu Ibnu Kasirin yana nuna maka gamsuwa dangane da magana farko da ya kawo, amsar farko da ya kawo kai tsaye ya kawo ta, sauran amsoshin kuma sai rinka kawo su wa kad kila ko wa minhum man qala. Hakikanin al'amari jama'a, wallahu ta'ala a'lam, amsar farko ita ce za ta fi dacewa a lokacin da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kana cewa Allah kai kadai muke bautawa, gare ka kadai muke neman taimako, kana nuna cewa wannan ibada ya Allah madaukakin sarki ba ni kadai nake yin ta ba. A daidai lokacin da na yadda in bauta maka, akwai wasu bayi ma zankame sun yadda su bauta maka, dan haka dukkanin mu kai kadai muke bautawa. A daidai lokacin da na yadda in roke ka, akwai wasu bayi ma sun yadda kai ne abin roko, dan haka dukkan mu wurin ka muke neman taimako. To wallahu ta'ala a'lam, wannan ita ce ma'anar da tafi dacewa da ainihin wannan wuri. Sai malam ya ce wa qad samma Allahu rasulahu bi 'abdihi fi ashrafi maqamatihi, dangane da bawa da zai danganta kanshi ga ibada ko? To wannan daukaka ce da kake cewa iyyaka na'budu, gare ka kadai muke bauta, kana danganta bautar da kake ga Allah ko? To Allah madaukakin sarki ma ya kirayi manzon shi bawa a mafi daukakar matsayi na ainihin wurare da ya kiraye shi. Faqala, Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa bawan shi da littafi.
anan wa yake nufi da bawan shi?
Manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato abinda wannan jawabin ke nuna maka shine, danganta kanka ga bautar Allah ba kaskanci bane, daraja ce. Ina muka gane haka? Shine mallan yake ce maka, da kaskanci ne danganta mutum ga bauta, da Allah bai danganta annabin shi ga bauta ba. Amma Allah yana kiran annabi ne da daukaka da suna mafi daraja. Ina fata an gane. Allah yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukarwa da bawan shi littafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A wani wuri kuma Allah ya sake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu, kuma haka lokacin da bawan Allah ya miƙe yana kiran Allah, yana bautawa Allah, kanu yakununa alaihi libada, suka kamar za su bubbuge shi. Abinda wannan aya take cewa ita kuma shine Allah ya kira manzon Allah da abdullahi. To kenan yanzu zaka iya cewa abdullahi na daga cikin sunayen manzon Allah? A'a, abdullahi ga manzon Allah laqabi ne, abduhu gare shi laqabi ne, kamar yadda rasuluhu gare shi muqami ne. Ko kun fahimta jama'a? Yawwa, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan a wani wuri yace subhanallazi asra bi abdihi layla, sarki ya tabbata ga Allah da ya dauki bawan shi da daddare yayi tafiya da shi tun daga birnin Makka har birnin Qudus. Anan ya kira shi da bawan shi, don haka bawa ne ga ainihin Allah madaukakin sarki. Yace fasammahu abdan inda inzalihi alaihi, Allah madaukakin sarki ya kirayi manzon shi da cewa bawa ne a lokacin da yake magana saukan mishi da wahayi. Wa qiyamihi fid da'wa, haka kuma Allah ya kira shi da cewa shi manzon shi ne a lokacin da ya tsaya tsayin daka a wurin wa'azi. Wa isra'ihi bihi, haka kuma a lokacin da ya dauke shi daga Makka zuwa binnin Qudus, din ya kira shi da bawan shi. Wa arshadahu ila alqiyam bil ibada fi awqatin yadhiqu sadruhu min takdhibi al mukhalifin lahu, kuma Allah ya nuna wa manzon shi cewa ya rinka tsayuwa da ibada a lokacin da ya samu kuncin kirji saboda waɗanda suka saba mishi suna munana mishi. Annabi yakan samu kanshi wani lokacin kirjin shi yayi kunci, ya shiga cikin damuwa da tashin hankali. Saboda me? Saboda kafirai sun kuntata mai ta hanyar gaya mai bakaken maganganu da yarfo mishi maganganu iri-iri. Haythu qala, a inda Allah yace walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna, Allah yace mun san cewa kirjinka yana kunci game da abubuwan da suke fadi. Kullun abin da nake ta nuna mana musamman a karatun mu na sira da muke ta yi dangane da tarihin kuntatawa da ake wa annabi da sahabbai, Allah yana da ikon fa in ka bude baki zaka zagi annabi sai bakin ya kage. Allah yana da iko in ka daga hannu zaka daki sahabbai sai kai ka fadi ka mutu. Amma me yasa Allah ya bar abin yake gudanuwa a haka? Dan kada mutane su fahimci akwai wata supernatural power behind it. Dan kada mutane su fahimci akwai wasu aljanu da mala'iku da ke raka shi. Dan haka in yazo yana wa'azi dole a yi shiru a bi a lokacin, dan ka a sha duka wurin mala'iku. Sai Allah ya bar abin yana, ya kaga ordinary mutum in ya fada maka magana baka yadda ba, sai ka gaura mai mali, ka gyara rigarka kuma kai gaba. Sai Allah ya bar ane wa sahabbai haka. Ba wai dan Allah bai san ga yadda za a yi ko kuma ba yadda, a'a, amma Allah ya bar abin ne duk wanda zai imani yayi imani a bisa imanin shi ne imani. Yo ba ka ganin yanzu manyan mutane da ake jin haushinsu kafin su zo wuri sai an je an yi survey an sa na'ura kaza, in suka zo wannan babur ya wuce yana walankekenuwa a firgita mutane tukuna, dan amma da mai nufin yayi wani abu sai ya gudu, haka ne ko ba haka ba? Din aka gama musu haka, in suka sauka mulki fa sai ga an watse a lokacin, kuma sai ga wasu talaka sai sun dauki fansar abin da suka so su yi tun wancan lokacin. To Allah bai so ai wa annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam. Sai aka bari duk wanda zai imani yayi imani da wannan mutumin da ya gan shi gashi nan yana tafiya shi kadai. In ka so ka da kai, in ka so ka zagai, ba abin da zai same ka. To a lokacin ne za a gane wane ne yayi imani saboda Allah ba dan an tsorata shi ba. Ko kun fahimta? Amma yanzu a ce ga mala'iku, wannan mala'ika da fuffuke 300, wannan mala'ika da fuffuke 600, annabi ya fara wa'azi, a zo a tara kafirai
kafiri ya daga ido ya hada ido da malaika ba dole sun kui da kai ba in aka ce haka ne ce sadaqallahu alazim haka ne haka ne ko ba haka ba haka ne amma Allah ya bar abin ya tafi a bisa tabi'a dan haka in ba ku manta ba hadisin da na kawo muku hadisin sarki abin nan Hiraqal da yake tambayar sa Abu Sufyan mutanen da ke imani da wannan annabi suna yin ridda sai yace ba sa yin ridda me yasa ba sa yin ridda saboda ba dukan su akai suka yi imani ba sun yi imani ne saboda zuciyarsu ta yadda to duk wahala kuma ba sa barin addinin saboda sun gama gamsuwa ko kun fahimta jama'a saboda haka haka ya kamata da'awa ta kasance ta musulunci ba ya zama kai imani ne da ita dan kaga wani su dabaru ba ko dan an nuna maka karfi ko an nuna maka barazana ran da ka kulle kofa ka koma kai kadai a daki ba za ka yi ba don ba wannan barazanar ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to Allah yake cewa annabin shi wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun haqiqa mun san cewa kirjinka na kuntata saboda maganganun da suke yi su gaya wa Allah bakar magana su gaya wa manzon Allah bakar magana a gaya wa sahabbai al'amari ya kai har fa an yi wa annabi gori akan ƴaƴan shi suna rasuwa an yi mishi gori akan ƴaƴan shi suna rasuwa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gori akan shi fa maraya ne an yi wa annabi gori akan cewa shi talaka ne abinda zaka ce da maraici da mutuwar ƴaƴa da talauci wannan mutun shi yake wa kanshi mutun nawa ne za a zabi cewa kai eh da mahaifinka ya rasu da ya zauna wanne kafi so mutun nawa ne zai ce gwamma ya rasu ai ɗan kadan ne ma za a same su to ashe in maraici ya kama mutun ai mai gori amma sai suke cewa yatimu abi talibin Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abu Talib sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi sanin inda ya dace ya bada amanar shi saboda haka ku dake da iyaye ku dake da kakanni da rai amma Allah ya dauki marayan nan ya ba kuma dole ku bi shine mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Hassan ibn Thabit yana wa annabi waka yana rugurguzan mutanen Makka yace wa qala Allah qad arsaltu 'abdan yaqulu al-haqq inna fa'al bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu faqultum ma nuhibbu wa ma nasha'u Allahu akbar balarabe yana da kaifin baki wajen waka subhanallahi a cikin wannan waka ya gama yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma yayi gutsu gutsu da mutanen Makka da suka kafirce wa annabi shine wani dattijon mawaki ne shine Hassan ibn Thabit shi ba mutumin Makka bane mutumin Madina ne to lokacin da annabi ya dawo Makka ya dawo Madina afwan ya dawo Madina hijira sai mutanen Makka suna ta shigantaku suna ta shigantaku to shi kuma wannan dattijo shekarar shi 60 sannan kuma yazo yi musulunta kuma a shekaru 60 din nan waƙoƙi ne na jahiliya na sharri ba irin wanda bai iya ba to sai ya ce wa annabi shi kam a wajen jarumta ma shi rago ne baya iya katabus amma fa yana da baki sai manzo Allah ya ce madalla zo muna son ka kai ma ba wani mutumin banza a musulunci kowa yazo ku ce ya matso kurakuran da ke tare da shi a gyara a karbi alheran shi a aiki da shi mawaki ne a jahiliya madadin a ce tafi dan anace ne kai ko dan kwairo ne ba a bukatar ka sai ya ce a zo idan akai sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zauna idan ya zauna shi kuma Hassan sai ya zauna a bayan shi sai annabi yana ce mishi ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka kai wa mushrikai zambo ka yanke su da kyau fadi komai akan su mala'ika na gadin ka to wata rana sai aka kai to amma baya son yayi ƙarya kuma sai aka kai yanayin da zai yi wa wana da wance da su wana waka amma kuma bai san tarihin su ba tunda shi ba mutumin Makka bane sai annabi ya ce mishi ka zo nan ni dan Makka ne na san tarihin kowa a garin duk wanda zaka yi waka ka zo zan dauko maka file din gidan su wani kanin uban shi ya taba kwartanci sakamakon haka ya koma Yaman gudun hijira wani ya taba cin bashi ya kasa biya sakamakon haka ya je jinginar da kanwar uwar shi wani an taba kama shi ya saci bunsuru haka misali ba shine abun kunyar da ke sa kowa ya gudu ba to saboda haka sai annabi yana gaya mishi tarihin su to shine sai yazo yayi wannan waka yake cewa wa qala Allahu qad arsaltu 'abdan ya ku mutanen Makka, Allah ya ce na aiko muku da bawa ya kulul haqqa, bawan nan gaskiya yake faɗi, inna fa'al bala'u, idan jarabawar da Allah ya muku za ta yi amfani, wato jaraba ku ne Allah ya, sai Allah ya aiko a cikinku, ɗan garinku, ɗan ƙauyenku, komai ba abin da zai yi maka barazana. Saboda haka ya yi haka don ya jarabce ku, ya ga cewa wannan jarabawa za ta amfane ku. Sai ya ce faƙultum ma nuhibbu wa ma nasha'u, sai kuka ce ba ma san shi, ba ma ƙaunar shi. Sai ya ce shahidtu bihi, ni kuwa sai na shaida shi mai gaskiya ne, ni Hassanu ibn Sabitin, wa qaumi saddaquhu, dangina mutanen Madina ma sai suka gaskata shi, da ni da dangina mun yi imani, ko kuma kun kafirce. Wannan Hassanu ibn Sabitin kenan wanda yayi wa annabi wannan waka kusan baiti 80 da wani abu. Manzon Allah ya ji dadin wannan waka, ya yafe mai wani zargi da ya taba shiga cikin hayaniyar tsegumin Aisha. Sannan annabi ya kawo kyakkyawar yarinya baiwa mai suna Sirina, kanwar Mariya, ya dauka ya bashi, ya ce gashi nan na baka ita. Shine har ta haifa mishi da, sai ya sanya wa dan Abdurrahman. In aka je ana tarihi cikin yara, ana wannan yana cewa mu gidanmu mu ne kaza, mu ne kaza, shi kuma sai ya ce ni kuma babana, manzon Allah ne ya bashi uwata. An ka iya jawabi wani lokacin bai kamata a cika da baki ba. Wannan yazo yana cewa su ƴan masu kuɗi ne, wannan yana cewa su ƴaƴan sarakuna ne, kai kuma sai ka ce mu ne saboda talauci garin nan bamu taba cin bashin kowa ba. Na ba ta gane ka kai ma kai alfahari da talauci. Shine ai mawaki ya ce in fatara ta yawa takan zan iko, ina fata an gane, kuma ai kun samu daraja ko. Allah ya taimaka. Saboda haka Allah ya san cewa al'amarin ya ne wa annabi zafi in ana zage shi, abin akwai ciwo. Allah ya aiko ka, wani ya sa bargo ya shaƙe wuyanka yana son ya kashe ka. Allah ya aiko ka ka zo kai sujuda gaban Ka'aba, ɗakin Allah, wani ya yarba maka kashin raƙumi, kuma Allah yana sane. Sai Allah ya ce wa annabi amma abin da za a yi, fasabbih, ka rinka yin tasbihi bihamdi rabbika, ka rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi wa kum minas sajidina, ka rinka kasancewa cikin masu sujuda, ma'ana ka rinka zuwa kana sallah tare da jama'a. Wa'bud rabbaka, kai ta bautar ubangijinka, hatta ya atiyakal yaqinu, har mutuwa ta zo ta same ka. Kaga anan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin kunci da me da salloli. Abinda ake ce maka ba wai sai ka shiga kuncin ba kadai, amma a halin kuncin ana cewa ka tsananta zikirori, ka tsananta salloli, ka tsananta shiga cikin jama'a. Yin haka shine zai yaye maka wannan kuncin. Ko mun gane jama'a, shi yasa yake ce mishi wa kum minas sajidin. Idan kana cikin wata damuwa kar ka zauna a daki kai kadai, damuwar za ta karu. Sai ka rinka fitowa cikin jama'a kana dan walwala, sai kaga al'amuran suna saukaka, suna raguwa. Ka duba Ka'ab, lokacin da suka shiga halin kunci, yaki ne aka ce za a tafi, su uku sai suka ki zuwa, kuma su ba munafukai ba. Annabi ya ce a daina magana da su. Idan sun kasa kaya kada wanda ya siya, idan sun je za su siya a shagonka kar ka siya musu. Duk wata harka a sa musu sanction, a sa musu takunkumin rayuwa. To waɗancan tsofaffi ne guda biyu sai suka zauna a ɗaki suka yi ta kuka. Ɗaya daga cikinsu saboda kuka da tsufa matar shi ta ga zai mutu fa, sai ta zo ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce ya manzon Allah, kai mini izini in ɗan rinka ɗora mishi ɗimame, sauran tuwo, tsoho ne sai da sauran tuwo, ina ɗan kai mishi ruwa ban ɗaki. Manzon Allah ya ce na yarda, amma kar ki sake ya sadu da ke. Ta ce wannan kan ba zai faru ba, ne maka alƙawari. To amma Ka'ab ba, sai ya ce fa kuntu ajladal qaw, ni ne saurayi. Ya ce dan haka sai in fito, in na kalli wannan sai kau da kai. Idan ne sallah, ya ce na tashi ina sallah, ina son mu dan hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina sallah sai manzon Allah ya ta kallo na, da nayi sallah zan kalle sai kau da kai. To amma me yake ce maka, shiga cikin jama'a din ya rage mai pressure da tension, damuwa. To duk sanda kake cikin kunci, in ka koma kuma gefe guda, to kunci zai karu. Domin a cikin hadisi annabi ya ce inna ma ya'kulu adh-dhi'b min al-ghanam al-qasiya, daga cikin dabbobi wacce ce kerkeci yake kamawa wadda ta koma gefe guda. Amma in dabbobi suna cikin dangi, kerkeci baya iya ci. amma wacce ce ta ware ita kadai tana kiwo, to ita ce kura ke kamawa. Dan haka shedan yafi ainihin dankakka a lokacin da kake cikin jama'a. Shi yasa ga shawara ga masu ruqya kai kadai, afwan kai kadai, ga shawara ga masu ruqya da kuma masu fama da cutar aljanu ko asiri. Idan kana yi wa mutum ruqya, ka rinka ba shawara kai ya rinka zama shi kadai, ya rinka zama cikin jama'a, saboda so da dama shedanin yafi bujuro mai in yana cikin shi kadai ne. Sai kaga yace in yana shi kadai a daki, sai ga wata inuwa ta wuce, sai ya rinka jin motsi. Amma idan da mutane a ɗakin fa, sai ga shedanin na kaucewa. Haka kai ma an kasan kana da aljani tattare da kai, to ka rinka zama kai kadai, ka rinka shiga cikin jama'a, zaka ga a hankali yawan jama'a din nan sai ga yana kore shi, saboda mugu baya son jama'a. Haka ne ko ba haka ba? Haka yake. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da muka ji fassarar wannan aya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da bayani akan ta da ma'anonin ta, cewa tana komar da al'amarinka ne ga Allah ya kai bawan Allah, da cewar da kake kai kadai muke bautawa ya Allah, kuma wurinka kadai muke neman taimako. Sai kuma aya ta shida ita ce ihdinas siratal mustaqim, to ka shiryar da mu hanya mai kakkiya. Bayan da ka gama yabo ga Allah madaukakin sarki, kai kirari ga Allah da kake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kai wa Allah kirari kace maliki yaumiddin, sai kuma kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to ya Allah bautar mu kai kadai muke wa, neman taimakon mu wurinka kadai muke, sai kuma kace to ka shiryar da mu mai kakkiyar hanya. Malam yace lamma taqaddama as-sana'u 'ala al-mas'uli tabaaraka wa ta'ala nasaba an ya'qiba bis-su'ali kama qala fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Yayin da bawa ya gabatar da yabo ga wanda ike roko, bawa ya gabatar da yabo ga Allah mai albarka da daukaka, to ya dace kuma ya biyo baya da me? Da roko. Ko kun fahimta jama'a? Ya dace ya biyo baya da roko. Ka gama yaban Allah, ya Allah kai ne kaza, ya Allah kai ne kaza, ya Allah kai ne kaza, to abin da ya dace kuma sai ka sako bukatunka. Yanzu kenan kaga Qur'ani yana baka kamar labari ne ko, amma kuma yana koyar da kai yadda ake addu'a. Kar ka zo ka zauna za ka yi addu'a da daddare ne ko a wani lokaci da aka ce maka na karban addu'a, saboda bukata ta ciyo ka, kana zuwa kawai ka miƙa hannu, Allah ka bani jali, Allah ka taimake ni in samu aikin nan. Ba a cewa ba ka yi addu'a ba, amma ba ka yi ladabi ba. Ana so ka yi fadanci, ka gyara wuri, ka yi wa kanka shimfiɗu na alheri. In zai yi ka karanta Al-Qur'ani, ka kirayi wasu sunayen Allah, sannan sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito daga sayyidina Ali yana cewa Allah ya kange duk wata addu'a daga tartafi sama sai kai salati. Duk abin da ka roka in ba salati sai dawo, dan haka sai kai salati. Al-Fazazi cikin 20 ne shi yake cewa bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u, da salatin Annabi ake fara kyawawan addu'o'i da su ake rufewa. Shi yasa sai kaji sai a ce sallu alan nabi, sai a fara yin salati, sannan sai a ce Allah ka bamu kaza, Allah ka bamu kaza, sai a ce a cike da salati ga Annabi. Kaga addu'ar an kewaye take nan da me? Da salati. To nan da nan za ta tafi. Saboda haka in za ka yi addu'a ka kiyaye, za ka gabatar da kalmomi na ladabi ga Allah, to sai ka tuna duk lokacin da mai tashe ya zo tashe kofar gidan yallaɓai, yana kokari ne ya gano sunan uwar gida, ya gano sunan amarya, ya gano sunan babban ɗa, ya gano sunan ɗan auta wanda hajiya take ji da shi. Sai ka ji in ya zo ya saki kuran shi ta kuka, sai ya ce a bashi dan albarkacin ɗan auta ɗan Asabe. Sai kaga hajiya tana tsima ta fito da atamfofi, saboda an kira sunan ɗan auta. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. Shi yasa kai ma in ka je fada Allah, kar ka je kawai a tsaye kamar azara, ka durkusa, kai kalmomi na ladabi, ka miƙa hannu, ka takwarkwashe, karanta suratu Maryam. Wani dattijo ne cikin annabawa ya fi shekara 100, amma bai ɗiba tsammanin zai samu ɗa ba, sai ya ce mai inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, sai da ya fara cewa to ya Allah gani duk kashina yayi rugurugu, na gaji, na dade a duniya, kaina ya kama da furfura put ya haka ya gabatar wa da Allah waɗannan sifofi nashi sannan ya zo ya yabi Allah sannan ya nuna wa Allah madaukakin sarki Allah ya dade yana amsa mishi to haka fa ake so kai ma kai dan haka jama'a ku san yadda ake addu'a din dan wani lokacin asali malamin da zaka je wurin shi fa kai ka fi shi tsarki Allah kai baka san sirrin ba kawai ya sanya alkyabba ne ya rike katan carbi amma yanzu haka kai ka fi shi kusanci da Allah amma shi ya fi ka sanin logistics da techniques so da dama za ka bambancinka da bakanike kenan wani lokacin sai ka kai babur dinka abinda kai ta yi shi ya ta yi kai ta wanke flog kai ta wanke flog amma akwai abinda ake ana dan kwankwasa flog din sai kai baka kwankwasa ba shikenan kawai dalilin da zai ci kudin ka kenan ko ku fahimta to asali techniques ne addu'a logistics ne wato hikimomi ne to me yiwa malamin kai ka fi shi tsarki amma shi ya fi ka bin ka'idojin to ga ka'idojin muna fadi to in ka je ka dabbaka ka'idojin me yiwa taka addu'ar sai a karba anan da kwana uku ta malam kuma sai bayan azumi za a karba to saboda haka ya kamata ka kiyaye waɗannan ka'idojin su ne dama abin nema kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam yake cewa ya dace sai ka biyo baya da addu'a kama kala kama yadda Allah ya ce fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin ita wannan fatiha dama da bawa ke karantawa tawa ce saboda Allah kake yabo rabi kuma taka ce kai bawa saboda kai kuma kana gabatar da bukatunka nan take kuma sai Allah ya maka alƙawari ya ce wa li abdi ma sa'ala abinda duk bawa na yi roƙa zan bashi wa hadha akmalu ahwalis sa'il malam yace wannan shine mafi cikar halin mai roƙo mai addu'a ya zama ya gabatar da fadanci da kalmomin girmamawa an yamdaha mas'ulahu ya yabi wanda yake roƙo ya gabatar da yabo gare shi thumma yas'al hajatahu sannan sai roƙi buƙatar shi li'annahu domin yin haka anjahu lil haja shine yafi bada nasara ga wannan bukata tashi wa anja'a lil ijaba wannan kuma shi yafi gaggawar a amsa ko kun fahimta wa li hadha arshada Allahu ta'ala ilayhi dan haka Allah ya nuni zuwa gare ka yi maka nuni zuwa ga wannan ka'idoji wadana kalmomi wanna salo zaka bi addu'ar te gaggawar karbuwa tai gaggawar amsuwa to sai Allah ya nuni zuwa ga haka li'annahu al-akmal saboda haka shi yafi cika wa kad yakunu su'alu bil ikhbari an halis sa'ili wa ihtiyajihi malan yake cewa haqiqa roko da ainihin wato bawa yakan gabatar wani lokacin yakan zo ne ta hanyar yadda shi wanda ake roko din zai zama ayi tambaya dangane da ko kuma shi mai rokon da yake gabatar da roƙon wani lokacin akwai buƙatuwar ya gabatar da halin da yake ciki ne kamar yadda Annabi Zakariya ya faɗi gashi ya tsufa gashi ya kaza ko ka fahimci wata ka'ida ake so a gaya maka wani lokacin daga cikin ladubban addu'a sai ka faɗi halin da kake ciki kace ya Allah na shiga uku baka taimake ni ba na kade ya Allah ni bawanka ne ko kun fahimta ko ka gane irin wannan yanzu a ce mai kudi ya shigo cikin abin nan ya fito gidan shi yana zuwa kawai sai kai sufa ka cafki wandan shi kana murzawa kace alhaji ba abin da za a ci a gidana to sai ka ga nan nan ya ce to ku dauko mishi masaran nan zai ga ka sake shi ka bi mai karbo masaran ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shine yace wani lokacin sai mutun ya bada labari game da halin da yake ciki wa ihtiyajihi da kuma tsananin buƙatar shi kama kala Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Annabi Musa Allah ya ƙara tsira da aminci tabbata gare shi yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah dangane da abin da ka saukan mini ya Allah ina daga cikin mutanen da suka fi kowa buƙata a wurinka nafi kowa talauci ina cikin matsala ya Allah ko kun fahimta yanzu yana nuna wannan wahayi wannan attaura da ka saukan min nafi kowa bukatarta ina da bukatuwata alkhairi wa kad yataqaddamuhu ma'a zalika wasful mas'ul to wani lokacin kuma sai gabatar da siffanta shi Allah da ake roƙo ya gabata, sai ka fara yabon Allah tukuna, ka fara girmama shi, sannan kai kuma ka faɗi halin da kake ciki, ka kauli zinnun kaman magana annabi Yunus da yace la ilaha illa anta subhanaka babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah, tsarki ya tabbata gare ka. Anan kaga menene girmamawa ce ga Allah, kamba ma Allah, tsarkake Allah. Sannan sai yace inni kuntu minaz zalimina, ni ina daga cikin azzalimai, da kanshi ya nuna maka yana amsa addu'ar duk wanda ya shiga halin kunci. Sannan kuma sai ya bi kanshi yace to bayan Allah fa ba wani kuma. To wani lokacin in ka zo sai ka dubi irin yadda matsala take ciki, kuma in ka zo karka ji kunya ka faɗi matsalar ka kai tsaye, domin shi wanda kake faɗawa ya riga ya san abin da ke cikin zuciyarka, amma ya ladabtar da kai da faɗe ne, to faɗar ibada ce, to takwarkwashewa wajen faɗar kuma yana buɗe hanyar Allah ya gaggawa amsa maka. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wa qad yakunu bi mujarradi as-sana'i 'ala al-mas'uli, yace wani lokacin kuma zai zama tsundar yabo ne ga shi wanda ake roƙon. Zaka yabi Allah ne shi kadai, kai ba sai ka faɗi halin da kake ciki ba, ba sai ka faɗi buƙatunka ba, kana yabon Allah maɗaukakin sarki wani lokacin, shikenan ya isar. Kuma nan fa duk ana nuna maka yanayin yadda addu'a take a musulunci. Sai yace ka kauli sha'iri, kamar yadda wani mawaƙi yake cewa a azkuru hajati am qad kafani sana'uka inna shaymataka alhaya'u. Allahu akbar, kai Balarabe yana da wayo jama'a. Yanzu ku ji abin da wani Balarabe yake cewa a azkuru hajati, ya Allah shin na ambaci buƙatata, am qad kafani sana'uka haya'uka, ko kuwa jin kunyarka da nema kadai ta isar. Inna shaymataka alhaya'u, domin kunya ɗabi'arka ce ya Allah. To in na ji kunya ban faɗa ba ya Allah, ai ya isa. Ma'ana a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shaymataka alhaya'u, yanzu na faɗi buƙata ta nema ya Allah, ko kuwa jin kunyarka da nai ta isar, domin dai kunya ɗabi'arka ce ya Allah. Idza asna alayka almar'u yawman, domin wata rana guda idan bawa ko idan mutum ya yabe ka, kafahu, wannan ya isar mashi, min ta'arrudihi sana'u, daga kuma sai yayi ta faɗin ainihin yabo kullum na rana ɗaya ya isar. Duk wannan menene? Fadanci ne da bambadanci. Ko kun fahimta menene bambadanci? Roko, saboda kalmar da ma fulatanci ce Hausa ya ara. Bambadanci, bambado, ma'anar shi maroki. Ina fata an gane. To sai Bahaushe ya ari kalmar daga fulatanci ya maida ita, sai ce bambadanci. Ina fata an gane. Ma'ana idza asna alayka almar'u yawman, ya Allah idan mutum ya yabe ka rana daya, kafahu min ta'arrudihi sana'u, wannan yaban na rana daya ya isar mishi, ba sai ya sake yaban ka ba. Wato anan yana nuna yaban ka na kwana daya sai ka riki mutum a matsayin mutumin naka ne, gobe da yazo ya faɗi magana ba sai ya ƙara yaban ka ba. Wannan mawaki ne yake faɗi, amma ba hadisi bane, ba aya bace, sai dai ana faɗa maka ne daga cikin abubuwan da ake fahimta na cikin abubuwan mutane. Shine me dan adam yakan kudurce cewa Allah maɗaukakin sarki yana son kunya, haka ne, Allah yana son kunya. To wannan kunya idan ita ce ta saka har ka kasa faɗawa Allah abin da ke damun ka, sai wannan mawaki yake cewa to wannan kunyar da naji ta isar ya Allah, dan dama ka san abin da nake so, kuma naji kunyar faɗi. To kaga yanzu ana nuna kenan addu'an nan salo-salo ce. Akwai yanayin da in ka ji kunya saboda jin kunyar Allah da kai, sai Allah ya girmama ka ya baka. Akwai yanayin da kuma sai ka faɗa. Akwai yanayin da kuma in ka faɗa sai ka haɗa da girmama shi. Akwai yanayin da kuma in ka faɗa ka girmama shi sai ka faɗa halin buƙatarka. Ka ce ya Allah, in ban samu aikin nan ba zan mutu, zan bar garin nan ya Allah. Ba wai izgilanci kake ba, zan mutu ya Allah, Allah kar ka bari mutu cikin kaskanci. Misali, sai ka takwarkwashe kai ta faɗa wa Allah. Duk waɗannan in ka bi addu'o'in da annabawa suke a cikin Alƙur'ani, da addu'o'in da annabi yake a cikin sunna za ka yi ta samun ire-iren su, amma wannan ba matsayi ne na a tsaya a kwararo su ba, amma za akwai gaba a cikin tafsirin nan wanda za mu zo mu kwararo addu'o'in annabawa gaba ɗaya a Qur'ani insha Allahu ta'ala. Addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda a cikin su zaka ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da annabawan shi, in sun zo sai sun yabi Allah, sai sun faɗi halin bukatu, sai sun faɗi halin da suke ciki. Dubi annabi Musa, ka ji addu'ar can, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Annabin Allah ya ce yana daga cikin azzalumai, eh, saboda a gaban Allah yake. Me yake nufi da zalunci? Ya yi hijira ba a ce mishi yayi ba, na saba ya Allah, na tuba, na zama daga cikin waɗanda suka zalunci kansu, saboda a gaban Allah yake. To sai Allah ya ce mi, laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athu. Ba dan wannan tasbihin da yake ba da ya zauna a cikin kifin nan har tashin alkiyama. Kaga tasbihin nan akwai ƙarfi a cikin shi. To haka kai ma sai annabi ya ce, duk wanda ya shiga halin kunci ko damuwa ko bakin ciki in yana wannan addu'a ta annabi Yunus, Allah zai yaye mishi. Dan haka ka duba duk halin da ka shiga, baka taba shiga hali irin na annabi Yunus din nan ba. Kifi ya hadiye ka a cikin teku anan duk, to wace waya jiya sai ma ba za ta yi aiki balle ka ce za ka buga a ce aje a tare kogin gaba ɗaya har a kama kifin, ko kun fahimta? Ba abin da zai aiki. Sannan ka dubi ikon Allah, ya aka yi kifin ya hadiye shi bai rugurguza kanshi ba, bai kwankwatsa kashin shi ba. To duk wannan halin baka taba shiga irin wannan halin ba, amma kaga annabin nan yayi addu'a Allah ya amsa mai, kai ma haka yau idan suka kama ka masu yankan kai duk yadda zaka buga waya karshenta suna nan sun sa wata kyamara, in aka hango kana buga waya shikenan al'amari ya rikice, sai a marmaza a ce a yanka shi yanzu ma. Ina fata an gane haka ya faru. A jakar magori aka sa yarinya nan yar cikin Zaria, suka kama ta suka yi wani daji da ita nan hanyar Kaduna. Yarinyar yar makaranta ce, te ta addu'a, te ta addu'a gaba ɗaya, sai suka ji gidan ya rikice musu. Wannan fa yau shekara biyu ne, sai suka ji gidan ya rikice musu. Tace sai wani ne bakar jeep ya zo, sai ya hausa da fada, ba na ce muku ku daina kama yan Zariyan nan ba, addu'a suke yi mai karfi. A jakar magori yarinyar nan ta fadi, ya dauko ta yazo nan wajen flyover ya jefar da ita. Alhamdulillah mu mutanen Zaria muna da zikiri. Ina fata an gane. Insha Allah sai a dage. Saboda haka in suka kama ka, madadin kai ta ihu, ba wanda ya ji ka, ihun ka banza. Gida suke zuwa su yi can a daji jama'a. Sai karfe 2 dare sai ka ga jeep ta kama hanyar daji. Sai kai ta zikiri. Kai ta zikiri, kai ta ambatan Allah. Shine sai kaga kawai al'amura sun likice musu. An taba yin haka, akwai wani babban limami nan a nan cikin garin Zaria din nan, suka kama shi 1980 suka je aka yi ta addu'a, nan da nan sai ga Allah ya kwace shi. Sai sa al'ummar musulmi, kar ku rabu da Alkur'ani, kar ku rabu da addu'a. Duk halin da kake ciki ka zauna ka yi addu'a. Yanzu muna cikin wata mai albarka, da rana bakinka na dauke da azumi, da daddaren rahama ce take sauka, ga tarawihi, ga karatun alqur'ani, ga zikirori. Matsalolinka idan sun yi yawa ka samu takarda duka rubuta, dan kada dare ya baka fadi wata ba, ka zauna kana kallo kana karantawa, Allah a bani jali, Allah ka sa in samu kaza, Allah wuri kaza, Allah kaza, Allah kaza, sai ka dawo ka sake tilawa, kai uku kafa uku, kowanne ka fadi so uku. Eh, saboda lokacin ka fadi abin so da yawa sai ka ga kamar an fuji. Ina fata an gane. Saboda addu'a tana haɗe da psychology. Idan mutum ya zo wurin ka kai mishi addu'a kai malami, yana daga cikin kuskuren da wani lokaci muke mu malaman ahlus sunna. Sai mutum ya zo sai ka ce kai ka tafi kai ta addu'a da Allah, ka tafi kai ta addu'a, sai ce to shikenan, zai ya tashi jikin shi kamar kwai ya fashe mishi. Amma in Allah ya sa ya taho yana neman wani bugu matsafi ne, wani mai tsubbo ne, sai ya fado hannunka, sai ka ce matso, faɗi bukatunka. In ma ka lura ɗan boko ne wanda barazanar rubutu, sai ka ɗauko ɗan pamphlet yana faɗi kana rubutawa, in ya gama sai ka ce kaza da kaza ko eh an gama insha Allah yi salati ga annabi tun yanzu kenan a fara kul wallahu qafa uku sai ga to sai ga in ya koma ya aiko da mota guda cike da wake da gero da abubuwan azumi eh na ba ta an gane ba haram bane ka je wurin malamin sunna yi maka addu'a ba a taba cewa haram ba amma abin da yake faruwa mutane suna son yaqini suna son suka zo ka karfafe su kaman likita ne in ka je ka zauna gaban shi in kwararre ne duk matsala kana nishi sai ya ce kwantar da hankalinka yanzu nan in ne maka allura yanzu zaka miƙe ka tafi yanzu mutane uku irin ka suka tashi suka tafi amma an zo da kai kana nishi ana tura ka a kura sai dube ka yace ku ce da shi yanzu guda uku ma suka mutu ko ma an yi jana'izar su shikenan nishin ma sai daina ko kun fahimta jama'a so a matsayin ka na malamin sunna in wata ta zo wurin ka tace ala gafata malam gashi 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 Allah ya ji kan malam Ja'far wani lokaci mun dawo daga garin Bichi wa'azi sai na biya mu gaisa muna zaune sai wata tsohuwa ta zo wallahi tallahi malam yaron nan shaye-shaye yake yi shaye-shaye yake shaye-shaye tace eh to shine nazo malam ko za a dan bani wata addu'a yace a haba ai an gama cikin gonin nan ma malami ne daga zariya yanzu nan zamu hadu sai tace to na gode malam in shiga daga ciki yace shiga muna zuwa sai ta wato yadda ta taho da sadab yanzu sai ta tashi da stamina sai ta tashi da karfi ma'ana ta ji abin gayya ma za a yi to haka al'amarin yake jama'a sai ka taya shi da kyakkyawan tunani ya taho wurinka ne yana ganin kai ne kake da wasu ayoyi kai kake da wasu addu'o'i kai ne na kusa da Allah to kar kuma ka ce to tashi Allah bai rufa asiri amma matsalolin sun yi wa mu ma cikin su muke to kai malami kana cikin matsala mu ma muna cikin matsala mu kan ba za a saurare mu ba kenan na fata an gane saboda haka zaka ga sahabbai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam salo yake musu na addu'a wani makaho ne zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina roƙon ka roƙa ina son ka roƙan min Allah ya bude min idona sai manzon Allah yace je ka kai alwala da yau alwala ya dawo sai ya ce tashi kai sallar nafila raka'a biyu sai yayi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya daga hannu sai ya ce ya Allah ka bude mishi idan shi Allah ka bude mai idan shi Allah ka bude mai idan shi sai ya ce to kaji addu'ar da ne sai ya ce to daga hannu kai kuma ka roki Allah ya karba addu'ar da ne maka yana daga hannu sai ido tar matsatso ya bude haka ake yi jama'a sau da haka kar mutum ya taho wurinka ya san kai ne kake karanta ayoyi da hadisai ka ce to ai matsalolin nan da yawa mu kanmu ga namu nan har yanzu ba su samu shiga ba a'a Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wal hidayatu hahuna al irshad wat tawfiq shiriya anan da kake cewa ihdinas siratal mustaqim ba kana ta addu'a Allah ya shiryar da kai ba to me ake nufi da shiriya anan shine al-irshad nuna hanya kana roƙon Allah ya nuna maka hanya wat tawfiq kana roƙon Allah ya datar da kai wa qad ta'adda al-hidayatu bi nafsiha kama huna yace to ita kalmar hidaya in ta zo a cikin qur'ani wata ran sai ta zo ita kadai wata ran sai ta zo ka ganta da ilah wata ran sai ta zo sai ka ganta da ni kaga anan da ta zo sai ta zo da ihdinas siratal mustaqim bata zo da ihdina ila siratal mustaqim ba ko kun fahimta shine waqad ta'adda al-hidayatu bi nafsiha kama huna yace ita kalmar hidaya din wani lokacin sai ta zo da kanta ba tare da dan rakiya ba ya Allah ka shiryar da mu miƙaƙiyar hanya to me ma'anar ta in ta zo a haka ma'ana alhamna Allah ka kimsa mana shiriya aw wafiqna ko Allah ka datar da mu aw rizquna ko Allah ka azartar da mu shiriya aw a'tina ko Allah ka ba mu shiriya shine ma'anarta an fahimta gashi nan yace wa hadainahu najdaini mun shiryar da mutun hanyoyi guda biyu kaga nan ma yazo da wa hadaina bai zo da ila ba bai zo da ni ba to duk yana daukan ma'anar Allah ka kimsa mana shiriya Allah ka datar da mu Allah ka azurta mu Allah ka ba mu shiriya ina fata an gane ai bayyana lahul khaira wash sharr wato mun bayyana wa dan adam alheri da sharri waqad ta'adda bi ilah wani lokacin kuma sai ta zo da ila ka kaulihi ta'ala kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa ijtabainahu wa hadainahu ko ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kaga sai tazo da ila anan ijtabahu, Allah ya zabe shi mujtaba kenan, wa hadahu kuma Allah ya shiryar da shi ila siratin mustaqim, zuwa ga miƙaƙƙiya hanya. Kaga yanzu hidayah anan tazo da ila ko, sannan gashi nan inda Allah yake cewa a wani wuri fahduhum ila siratil jahim, ku tunkuɗa su zuwa ga hanyar wutar jahim. Kaga anan yazo da ila, na fata an gane. Sai ya ce to wa zalika, in kaga irin haka tazo, kalmar hidayah tazo da ila bi ma'anal irshad, to ma'anarta shine nunawa wa dalala da kuma dorawa akan kaza. Ya Allah ka nuna mana hanya, ya Allah ka dora mu akan hanya. Wa kadhalika qawluhu ta'ala, haka inda Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ya Allah kai ne ke shirya wa ayya, kai annabi kana shirya wa lallai zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya. To anan menene ma'ana al irshad wa dalala? Annabi yana nuna mutane hanya, yana kuma dora su akan hanya. Ina fata an gane shine ma'anar hidayah anan. Wa qad ta'adda billam, wani wurin kuma sai kaga tazo da lanjaye ka kauli ahlul janna, kamar yadda mutanen aljanna za su ce, yan aljanna sai kaji sun ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, mun gode wa Allah da Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan aljanna. Ai waffaqna, Allah ya datar da mu li hadha waja'alna lahu ahlan, kuma Allah ya sanya mu mu yan aljanna ne. Ko kun fahimta jama'a? Abinda ya sa jama'a, saboda harshen larabci su da dama ire-iren waɗannan haruffa sukan zama na wasikh gare shi, sukan canza mishi ma'ana. Ko kun fahimta? Kamar yadda ya zo nan yanzu, idan ya zo da ila ga ma'anar shi, idan ya zo da li ga ma'anar shi, in ya zo ba ko ɗaya ga ma'anar shi. Kamar istawa yakan zo shi kadai, yakan zo da ala, yakan zo da ila. Ar-Rahmanu 'alal arshis tawa, Ar-Rahmanu Allah mai rahama 'alal arshis tawa, ya daidaitu saman al-arshi. To kaga istawa ala, to duk inda ala ta zo, ala to yana nufin yana sama da wannan abin da aka ce ya daidaita akan shi. Dan haka a wannan aya da yazo da istawa sai yazo da ta'addi da ala, to yana nuna Allah yana saman al-arshi. To amma dubi wani wuri da yace kuma summastawa ila samai, da Allah ya gama halittar ƙasa sai kuma yayi istiwa'i ga sama. To ma'ana istiwa'i anan sai ya tinkari sama, wato ƙasa Allah ya fara halittawa, da ya halitta ƙasa sai kuma ya tafi zuwa ga halittar sama. To istawa anan tunda yazo da ila ya zama tinkara. Dan haka a larabci zaka iya haduwa da ni kace ila aina stawaita, ina ka nufa, ina ka tinkara, sai nce istawaitu ila almadrasa, na nufi makaranta ne. To me yasa istawa anan aka fassara shi da nufa ko tinkara? Saboda yazo da ila. In yazo kuma haka siddan, ba sidi ba sadada ba ala ba ila, to nan kuma yana nufin girma, daidaituwa, cika. Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa, lokacin da ya kai matukar shi ya kuma daidaitu, to ya cika kenan. Shine duk dan adam in ya kai shekara 40, to shikenan balaga ashuddahu wastawa. To dan haka sai ka kiyaye wannan yana daga cikin sirrul arabiyya, yana daga cikin secret na Arabic language. Ko kun fahimta jama'a? Idan baka san irin wannan ba, Qur'ani ba zai fassaru gare ka ba. Kuma zaka zo kana magana da balarabe wani lokacin, kana cewa yayi hagu ne kai a wurin ka, sai kaga yayi dama, sai ka ce me yasa hagu nake ce maka kai, sai ce kai kace ka ba ai. Ko kun fahimta jama'a? Yana faruwa a harshen larabci ire-iren waɗannan. To waɗannan na daga cikin sirri na larabci. Sai kaga kalma ce da ka santa, amma in tazo aka sa mata kaza sai a ce to yanzu kuma ma'anar ta kaza ne, amma in kaza ne ya shige ta, to kuma ta zama kaza. Misali a Turanci, come shine come, in ka ce I shall come, da I will come, da we will come, duk fa ba ma'anar su daya ba. Da I, da we, da they, idan suka shiga cikin shall, ma'anar su daban da in suka shiga cikin will. Na haka sai ka zo ka ce wa Bature, I will come. Sai Bature ya zauna dafa'an yana jiranka. Ashe kai kuma kana nufin shall ne ko me? To haka al'amuran suke fa, hakan ka shiga harshen Hausa. Dan haka yare yake bukata ka tsaya ka lakance shi da kyau. To shi yasa duk mutanen da suka baiwa yare muhimmanci ba sa koyan shi a hannun waɗanda ba ƴan asali bane. Idan ka koyi larabcinka a nan, to ya kamata ka rinka samu kana zuwa cikin Larabawa kana zama sati biyu, sati uku, wata guda, saboda a lokacin ne zaka gane wasu abubuwan. Shine sai ka ji an ce ya nakanci larabci, ya nakanci kaza, ya nakanci kaza. Shi yasa kaga har su kansu Larabawa suna yin Arabic village. Arabic village za a je a samu wani wuri ne sai a kebe shi, sai ya zama wannan wurin zallan larabci za a rinka yi. Dan haka ko kai Bahaushe ne in ka shiga, to tari ma in zaka kai kai irin na Hausawa, in ya kama ka yi a duk tarin ka ma yaya Larabawa suke, ka fahimci yaya suke yi. Body gesture, yaya Larabawa suke motsa hannu in suna magana, yaya Balarabe yake tafi, yaya Balarabe yake kifta ido, ka koyi irin nashi. Yadda in ka zo kana larabci da Balarabe, kar ka yi tafi irin yadda Hausawa ke yi sai ka yi irin na Larabawa, dan ta iya yiwa sauti sauti ne. Sauti kaza a wurin Balarabe yana nufin tafin bacin rai ko tafin dariya ko tafin kaza, duk suna da irin wannan. Shine body gesture. Duk wanda ya karanta communication ya san haka, jiki yana magana. Haka yace laqad basmalat laila ghadata laqituha fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal. Ina fata an gane. Wai budurwa je wurin ta tadi da aka zo za a fara tadi, sai ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Yace madalla da irin wannan tadi da ainihin ake fara shi da bismillahir rahmanir rahim. To ana nan sai aka samu bambanci tsakanin ubanta da uban budurwar, sai kuma ubanta yace ba zai ba da yashi ba, sai aka ce kada ki sake sauraron wannan saurayi. To kuma yau ana zaune ma ane mata fada, sai ga gogan ya taho. To ita kuma tana son abinta. To in tace mishi maraba, za a ce a ane miki fadan ki daina magana da shi, kine mishi maraba. To sai ta san hikimomin da ta yi, da ido da gira, sai ta yi maganganu. Kuma shi gogan da ya je sai ya fassara man ya tazakaru ha? Ana sha gawa muku, bai kamata kullum sai na maimaita ba. Asharat bi tarasil ayni khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami. Yace ya je tadi wurinta, sai ta mishi nuni, sai ta sijina da gira, ta dan motsa girar ta haka, amma tana cikin bacin rai. Sai ce wa lam tatakallami, ba ta magana ba. Gogan yace fa aikantu anna tarafa kad kala marhaban, girarta ta ce maraba. Fa ahlan wa sahlan bil habibul mutayyami, madalla da irin wannan masoyi dama wurin ka zanje. Wai duk sigina ce fasara fa, haba malam gayu. Ai sai ka karanta adam zaka ga gayu original. Eh majnunu laila kenan, ya ga yarinya ne jarabtu da santa, shikenan sai ya haukace. Saboda tsabar so sai ya haukace kwarkwance ya dubaji. Idan aka je za a kai mai abinci sai ya ƙara dawa da an faɗi Laila sai ya nutsu. So Laila din shine secretary damta din. Gayu ai gayu yanzu zaka samu abin duk ƙarya ne. Gayu sai su majnunu Laila. To jama'a kun daji, yanzu kowannen mu ya ji ma'ana dangane da alhidayah ko? To bayan da kake cewa ihdina din nan, ka san kakan ce as-siratal mustaqim. Menene siratal mustaqim da kullum kake roƙon Allah ya dora ka akai? Malai ya ce wa amma siratal mustaqim, dangane da siratal mustaqim. Fa qala al-imam Abu Ja'far ibn Jarir, wani babban malami sa'an Imam al-Bukhari ne kuma zamanin su guda, ya rasu yau shekara kusan 1200 kenan. Yace ajma'atil ummatu min ahli at-ta'wil jami'an al'ummar musulmi baki daya daga cikin malaman tafsiri sun hadu ala anna siratal mustaqim huwa tariqul wadih. Idan aka ce siratal mustaqim ana nufin hanya wadda take a sarari, allazi la wajaja fihi, allazi la wajaja fihi, hanyar da babu karkata akan ta ita ce as-siratal mustaqim. Duk hanyar da take da tudu da kwali, duk hanyar da take da kwana ko gargada, Larabawa ba sa kiranta siratal mustaqim. Malaman larabci sun hadu da tafsiri cewa abinda ake nufi da siratal mustaqim hanyar da take gata nan dodar, bate kwana ba, bate karkace ba, bate tudu da kwali ba, babu kuma ainihin ramuka. Wa kadhalika, ko zalika fi lughati jami'il arab, sai malam yace haka abin yake kuma a harshen dukkan larabawa. Wato waɗannan malaman fa kafin su zauna su rubuta tafsiri fa ko sharhin hadisi fa ba table research kadai suke ba. Idan ka karanta research methodology, wato ilimi na ka'idojin bincike, zaka ga cewa research is classified into two categories or into two main categories. Akwai table research, akwai field research. Table research shine ka zauna a library kana ta duba littattafai da jaridu da internet, kana ta buga waya, to sai a ce kayi research akan table kenan. Field research kuwa zai kai wani lokacin sai kayi shiga burtu, ka sanya kaya irin na kabila kaza, ko kayi wata irin shiga kaza, kaje ka zauna da mutane kaza, kai hira da su, ka tattauna da ƴan kasuwa kaza, ƴan siyasa kaza, matan aure kaza, kana rubutawa sai ka zo ka tace. To irin wannan binciken jama'a galibi an fi samun accuracy a cikin shi, an fi samun daidai wa daida, ka fi samun information with granularity, ka fi samun bayanai waɗanda no going back, ba za ka dawo daga baya ka ce ka gane kai kuskure ba. Malaman nan da koga suna rubuta littafan nan fa ba zama suke kawai suna rubutawa ba, bayan sun yi karatu hannun malamai, sun bincika littafai, idan ta kure sai su tafi cikin larabawa, sai su zauna su yi mako guda, wata daya, wani lokacin su je suna tambayar larabawa, me larabawa suke kiran kaza, idan rijiya aka haka ta ta kawo ruwa ba a ci bakinta ba, me suke kiranta, idan aka ci bakinta yaya suke kiranta, hula idan ba a karya ta ba ya ake kiranta, in an karya ta ya ake kiranta, fura idan ba a dama ta da nono ba ya sunanta, in an dama ta ya sunanta, sai ka ga Balarabe di yana yana fayyacewa, sannan sai su dawo sai su dubi wacce kalma Allah ya amfani da ita, shine sai ka ji suna da ƴancin su bugi kirji. Yace kamar yadda ka ji mun fassara hanya din nan, muka ce abinda ake nufi da siratal mustaqim ita ce hanya wadda ba karkata ko ba tudu da kwari ba gargada. Yace wa kadhalika zalika fi lughati jami'il arab, yace duk larabawa da duk irin yadda nau'in su yake su ma haka suke cewa. Kaga wannan ya nuna yayi aiki kenan, saboda larabawa za su baka mamaki wallahi. Daga muciya zuwa cikaji sai kaga irin larabcin da waɗancan suke daban, da gyalle su da tudun wada sai ka samu duk larabawa ne, amma kowanne larabcin shi daban, sai ka samu wannan layin irin larabcin su daban, wancan daban. Yanzu har yanzu larabawan Makka da na Madina fa ba irin larabci ɗaya suke ba, da na Ba'if ba irin larabci ɗaya suke ba, idan ka tafi Riyadh kuma ba iri ɗaya suke yi ba. Dan haka wani da yazo maka larabci sai ka ji sun ce Najdi daga Riyadh yake, wani kuma sai ka ji sun ce Makkawi, wannan dan Makka ne. Kamar mu din nan yadda yanzu kana zuwa Sokoto kana yin Hausa sai ka ji sun ce Bakane na, haka ne ko ba haka ba? Ba Sokoto kuma da yazo ya ce wanga yaro ba shi da kunya, sai a ce kaji ba Sokoto nan, su ma haka suke iri iri ne. Ko kun fahimta jama'a? To wannan Alkur'ani kun san ikon Allah da ya tashi sauka, sai da ya sauka da duk yaran waɗannan larabawan, don kowa ya ji cewa da shi ake yi. Dubi inda Alkur'ani ya zo da wani abun mamaki a cikin suratu Maryam, a farko farkon suratu Maryam inda ya zo yana magana annabi Zakariya, sai ce falam akun bi du'aika rabbi shakiyya, ba wannan wuri ba, na etiya itiya itiya, ina yi amfani da kalmar itiya annabi Zakariya, annabi zakariya a farkon suratu maryam ya amfani da kalmar itiya ha wa qad balagtu min al-kibri itiya yace hakika wajen girma na kai itiya to menene itiya anan is an adjective sifa ce ma'ana na tsufa tukub to kaga itiya anan ma'anar shi tukub tukub wa qad balagtu min al-kibri itiya a wajen tsufa na kai tukub ita wannan kalmar itiya in ka tafi can cikin suratu maryam kuma sai Allah yace summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya sannan daga cikin kowanne irin kafirai kowace kungiya ta kafirai sai mu rinka fusgo wanda yafi kowa tsaurin ido cikin su kaga nan kuma itiya mai tsaurin ido mai tsaurin kai dan zaka samu kafirai akwai masu sassaucin ra'ayi don aka tara su za a sa su ne su yi nil down gaba ɗaya sai su kewaye wutar jahannama kafin su shiga to Allah ya ce sai a rinka duba kungiya kungiya ana fusgo wane ne fitsararren ciki sai a fusgo shi sai a fara jefawa to a nan gobe mai tsaurin kai mai tsaurin ido an kira shi itiya a can kuma tsufa tukub an kira shi itiya to kuma dukkansu haka suke wancan na farko lugar su Abubakar ce taimawa da Quraishawa waɗanda suke Banu Hashim ma'ana da su Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da su Abu Bakrin taimawa da Hashimawa sune suka ce itiya suna nufin tukub su Umar kuma da Banu Kilab su kuma in suka ce itiya suna nufin dan banza kaga Annabi Balarabe ne sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi Abubakar Balarabe ne ba Quraishi Umar Balarabe ne ba Quraishi Usman Balarabe ne ba Quraishi amma a cikin Quraishawan kuma daban-daban ne ko kun fahimta jama'a yanzu Abubakar Giro basakkwace ne Bakabe Abubakar Gumi basakkwace ne Bazamfare dan haka lokacin da Gumi zai ce littahi sai ka ji Giro ya ce littati lokacin da wannan zai ce kafin ko kahin Gumi kenan yace kahin sai ka ji Giro ya ce kanda kuma duk Sokotawa ne kuma duk Hausawa ne to haka al'amarin yake fa to amma ka ji ikon Allah da Qur'ani ya tashi sauka sai da kowanne Balarabe ya samu irin kalmar shi a ciki dan bai kai yace to ai ma abin mu ba da mu ake ba ba mu a ciki da ya juya sai ji wata lugha tashi sai ya ce a ashe haddamu saboda Larabawa galibi suna da irin wannan kabilancin tun a wannan lokaci shi yasa so da dama annabi ya wani yaran sallallahu alaihi wa sallam ba sa fahimta Larabci zai wani lokacin ba sa fahimta misali annabi ya taba cewa hatil mudiya yace Abu Huraira kawo mudiya sai Abu Huraira yace wa mal mudiya mecece mudiya sai annabi yace as-sikin wuka to yanzu dubi Bakano sai yace wuka Basakwace sai yace yuka sai ya sa y tukuna wannan kuwa sai yace wu kun ga mudin ma kenan fa al-Qur'ani kenan jama'a to malan yake cewa qala ibnu jarir yace summa tasta'iru al-arabu as-sirata sannan sai larabawa suka koma suna daukar ita kalma as-sirata fatasta'miluhu fi kulli qawlin wa amali duk wata magana duk wani aiki Balarabe kuma sai ya kira ta as-sirat sai ya ce ai wane yayi magana wadda take ala sirat yayi magana wadda take kan hanya wane ai aikin shi akan hanya yake akan sirat yake ko kun fahimta sai yake cewa wusifa bi istiqamatin aw ijajin shin wannan aiki ko magana an siffanta shi da tsayuwa ne ko da karkata sai Larabawa kuma suka zo a kowane hali yanzu suna amfani da kalmar sirat fatasiful mustaqima bi istiqamatihi in yaso hanyar da take miƙaƙiya Larabawa sai su ce siratal mustaqim wal mi'waj bi wijajihi karkatacciya kuma sai su siffanta ta da cewa as-siratul mi'waj dan haka kalmar as-sirat asali a larabci in the literal meaning غير المصطلح عليها asali a larabci in suka ce sirat suna nufin miƙaƙiya hanya amma daga baya kuma sai suka dawo kalmar suna amfani da ita ko ga miƙaƙƙiya ko ga karkatacciya, to daga nan kuma sai su dauko mata sifa shine adjective, sai su ce siratal mustaqim. To in ka ji sun ce siratal mustaqim to kyakkyawa kenan, in ka ji sun ce siratal mi'waj to karkatacciya kenan, amma a asalin larabci kawai sirat to hanya miƙaƙƙiya, amma daga baya sai kuma ta dauki salo. Wannan shine bayanin da na fara muku a farkon tafsirin nan. Larabci da duk wani yare yana juyawa da gwargwadon yadda zamani yake juyawa, shi yasa kaga a tsarin jami'o'in Najeriya aka kirkiro wani darasi ana karantar da shi da dadewa, shine language and national development, musamman waɗanda suke karatun harshen Turanci da communication da mass communication da wanene wanene, ana son a nuna maka yadda yare yake juyawa. Yanzu kaga irin Hausar da nake yi ba irin ta ce uwata take ba, saboda uwata komai za ta iya faɗi da Hausa, ni ko yanzu da ta kure sai ka ji na jeho da Turanci ko na jeho da Larabci, wannan kalmar da na faɗi da Larabci ko da Turanci ƙarshenta ba zan iya faɗin ta bane da Hausa. Kaga wannan yake nuna me, Hausar ta wata sauya daga yadda wadda ta haife ni take, ko kun fahimta jama'a? To ni kuma yanzu da zan tafi Inugu in zauna in haifi ɗa, shi kuma ɗan ƙarshenta sai ka ji in ya tashi faɗin wata kalma sai ka ji yana sirkawa da inyamuranci. Yanzu ka je ka zauna da Hausawan Makka sai ka ji yana Hausa, sai ka ji ya ce duk yadda zan yi na yi na dabbara na dabbara abin yaƙi. To menene na dabbara? Na wai na juya na juya, ka ji ya ɗauki Hausar ya ɗauki Larabci ya saka shi, ko kun fahimta? Haka za ka je ka same su suna wata irin Hausa a Makka, ga sunan ƴaƴan Hausawa ne gaba da baya, amma sai ka ji yana ɗauka yana cewa kai da Allah bakka ni shanta nan, bakka ni shanta nake maka, wai kawo jaka. In ka ce mishi me shanta sai ce a kai baka san shanta ba, ce me shanta ke gata nan da Allah gata nan a hannunka, ce a wannan eh me yasa ba za ka ce jaka ba, sai ce a yoshi shanta ya sani. Ko kun fahimta jama'a? To haka al'amarin yake, yare yakan sauya da gwargwadon irin ƙabilun da ka girma cikinsu da irin mutanen da ka tashi a cikinsu da makamantan haka, ko kun gane jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shi yasa yana daga cikin hikima Allah da Allah ya ɗauki annabi ya kai shi ƙauye ya zauna a hannun wata dattijuwa mai suna Halimatu Sa'adiyya a cikin ƙabilar anguwar Banu Bakar ibn Sa'adin. Larabawa ne, Larabci suke ful, yasa duk balaraban da ya zo wurin annabi ya mai Larabci sai annabi ya bashi ansa, saboda ya zauna a ƙauye ya ƙware. Yanzu akwai sunayen abubuwan da yanzu ina faɗe a cikin tafsirin nan nawa, wasu abubuwan matasa ba sa iya fahimta. Yanzu in ka ce fatala ko fantari sai ga ya dinke, bai san me fatala ba, sai ka ce dan kwali. Fantari bai san menene fantari ba, bai san buje ba, sai ka ce skirt. To skirt kuma Turanci ne, ko kun fahimta jama'a? Yanzu sai ka ji yaro ya ce ba ni paper nan, ba ni paper nan, mecece paper? In ka ce mishi takarda ko sai kaga bai sani ba. Allah ya ce maka. To haka ainihin Al-Qur'ani yazo da yare iri-iri, amma dukkan su Larabci ne. Malam yace summa ikhtalafat ibaratu al-mufassirin min as-salaf wal-khalaf fi tafsir as-sirat. To sai kuma fassarorin malaman tafsiri suka sha bamban tun daga malaman farko har waɗanda suka zo bayansu dangane da menene fassarar siratal mustaqim. An gane? Wa in kana yarji'u hasiluha ila shay'in wahidin, ko da ike fassarar da ya ƙarshe zaka ga tana koma zuwa ga abu ɗaya, amma fassarorin malamai sai suka saba. Wa huwa almutaba'a lillahi walir rasul. Wani malamin sai ya ce siratal mustaqim shine bin Allah da manzon Allah, dan haka sanda kake karatu kake cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim, kana cewa ne ya Allah ka shiryar da mu mu rinka bin Allah muna bin manzon shi. Wani malamin faruya annahu kitabullahi, sai kuma aka ruwaito cewa littafin Allah ne. Wani malamin in ya tashi shi kuma sai ya ce maka littafin Allah shine ake nufi da as-siratal mustaqim. Wani malamin kuma sai ya ce maka bin ɗabi'u na gari. Kenan dai daga ƙarshe in ka tattara sai kaga al'amarin zai koma zuwa ga abu ɗaya, wani ma sai ce maka as-siratul mustaqim huwa al-islam, musulunci shine siratul mustaqim. Malam yace wa fi hadha al-hadith alladhi rawahu al-imam Ahmad fi musnadihi an an-Nawas ibn Sam'an, dangane da wani hadisi da al-imam Ahmad ya ruwaito a cikin littafin shi daga sahabi Nawasi dan Sam'ana an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa baraballahu mathalan siratal mustaqim, siratan mustaqim, Allah ya buga misalin siratin mustaqim. Menene siratin mustaqim? In baka gane ba to ga misali Allah ya buga. Wa ala jambatay sirat suwaran fihima abwabu mufattaha, hanya ce mai kakkiya, Allah ya buga misalin ta. Amma a gefen wannan hanya akwai katanga guda biyu, garu dama akwai ainihin garu, hagu akwai garu, sannan kuma ga titi ya miƙe a tsakiya sambal. Kenan kaga da Hausan kaso sai ka ce lungu, ga katanga, ga katanga, ga kuma hanya miƙaƙƙiya. Sannan a cikin wannan katangu a jikinsu fihi ma abwabun mufattaha, akwai kofofi a bubbuɗe, kofofin babu kyaure a jikinsu, babu murfi. Wa alal abwabi suturun murkha, a jikin waɗannan kofofi akwai labule, an saki labulan ba a nannaɗe shi ba. Wa ala babi sirati da'in, to da ka zo za ka shiga wannan ainihin wato inda titi yake, to akwai wata kofa, wannan kofa kuma akwai wani mai kira, wani mai ba da hannu, ya kulu yana cewa ayyuhan nas, ya ku jama'a, udkhulu sirata jami'an, ku shiga cikin wannan hanya gaba ɗayan ku, ku bi ta hanyar nan gaba ɗaya. Wala ta'awaju, amma kar ku karkace in kuka bi ta. Ko kun fahimta jama'a? Wada'in yad'u min fawqi sirat, kana cikin tafiya kuma in ka hauka wannan titi dodar kana tafiya, ga kuma wani shi kuma yana kira, yana kan titin ne. An fahimta? Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhak, ga wani mai bada hannu a tsakiyar hanyar, wancan ya kado ka ka shigo, da ka amsa ka shigo, ga kuma wani a tsakiyar titin. Idan ka nemi ka buɗe labulancin ka shiga wannan na kan titi, sai ce maka kai canka la taftahu, kar ka buɗe kofar nan. Fa innaka in taftahu talihu, idan ka buɗe kofar za ka fada. To kun ji misalin da annabi ya yi? To misali ya tsaya anan, me ma'anar misalin? Sai ce fasiratu al-islam, wannan titi shine musulunci. Saboda haka kaga tun daga farko, tun daga gate, ga wani yana tsaye yana kiranka, abinda yake ce maka ka shigo musulunci, ka shigo musulunci. Idan ka shigo musulunci kuma a tsakiya ga wani yana cewa ci gaba da tafiya, ka miƙe, kar ka shiga hanyar nan. Kun fahimta jama'a? To yanzu ka shigo hanyar, ita ce ka shigo musulunci. Waswarani hududullahi, waɗannan katangu guda biyu da ke dama da hagu dokokin Allah ne. Wal abwabul mufattaha maharimullahi, kofofin nan da ke bubbuɗe kuma su ne saban Allah ne. Wa zalika da'i ala ra'si sirat, wannan da yake maka jawabi yana kiranka akan hanya din nan, yana ce maka kar ka shiga, miƙe, ka ci gaba da tafiya, kar ka buɗe kofar, kar ka daga labulan. Kitabullahi, littafin Allah ne, ko ka musulunta za a ci gaba da maka wa'azi da shi. Qur'ani zai ta maka magana, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza. Wada'i min fawqi sirat, wannan kuma mai kira a tsakiyar hanyar nan, wanda kake ganin shi a tsakiyar hanya ko? Wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin, mai wa'azin Allah ne a zuciyar kowanne musulmi. Abubuwa uku. Abu na farko musulunci, ka shigo. Abu na biyu littafin Allah Al-Qur'ani. Abu na uku a zuciyar kowanne musulmi akwai mai wa'azin Allah, ba mai wa'azi irin wannan na lasifika ba, mai wa'azin Allah. Da ka yunkura za ka yi wani abu wanda ba kyau, sai ka ji gabanka ya faɗi. Ko ka taɓa tuna haka? To mai wa'azin Allah ne, ka ji fassarar shi. Allahu akbar, kun ga Allah yana son mu. Da farko tukuna ba a baka kai ta tangal-tangal ba, an aje mai wa'azi yana kira zuwa ga addini. Ka shigo addinin, madadin a bakka kai ta saban Allah nan kuma fa, sai aka aje wani mai wa'azi, shine littafin Allah. kullum ana karanta maka alqur'ani yana cewa yi kaza kar kai kaza har ma yana cewa ayahsabul insanu an yutraka suda dan adam yana jin za a bashi haka siddan ne ai la yi umar wala yunha ba za a ce yayi ba ba za a ce ya bari ba a'a dole sai an yi ana tsawatarwa to ta yiwu ka shigo musuluncin ga qur'ani na wa'azi amma kuma sai ka ji zaka tafi yin saban Allah da ka je zaka aikata wani abu sai ka ji gaban ka ya fadi to faduwar gaban nan wani mai wa'azi ne Allah ya aje a zuciyarka mutum ne mala'ika ne aljani ne wata halitta wallahu a'lam wa'izul lahi ne mai wa'azin Allah ne amma in zaka taba tunawa ni ma in zan taba tunawa ke ma in zaki taba tunawa so da dama sai ka yunkura zaka yi wani abu sai ka ji gaban ka ya fadi wani lokacin sai ka kabbarta sallah Allahu akbar sallah azhar sai ka ji gaban ka ya fadi ai baka yi asuba ba ai kana da janaba wa'izullahi dan rana al